أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبت جلالي وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله منعبود ما الله تبارك وتعالى لإبام يكون دعوة don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki. Muna fatan Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu karanta, Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu saurara, Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lahira. Alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Yau muna 28 ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam 445 wanda ya daidai da 7 ga watan 4 miladiyar annabi Isa alayhi salamu 2024. Mun kwana a cikin wannan sura ta suratu Yasin, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake zana ayoyi ababen ban mamaki waɗanda suke nuna cikar ƙudura ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kamala ƙudratillahi tabaraka wa ta'ala da kuma cikar ni'imarsa, wanda hikimar ambaton wannan bawa in Allah ta'ala ya kira shi yace ka dibi sama, ka dibi ƙasa, ka dibi halittu na kaza da kaza da kaza, to abinda ake so ya gano cikar ƙudurar Ubangiji. In ya gano cikar ƙudurar Ubangiji cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba mai wannan cikar ƙudura ba, babu wanda za a taɗaita shi a bauta in ba wannan mai cikakkar ƙudura ba, to kaga dalilin ambaton su, haka ake kiran su ayoyi al-ayatul kauniyya. Sannan kuma fi nafsil waqti, wato waɗannan ayoyin kuma ni'imomi ne. Allah ta'ala na zana su a matsayin ayoyi ni'imomi. In ka kalle su akan ayoyi su nuna maka cikar ƙudurar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, in ka kalle su akan watan ni'imomi su lizimta maka da wajabta maka gode ma wanda ya waɗannan ni'imomin. To da me za a gode ma wanda ya waɗannan ni'imomin? Za a gode masa ne da ɗayan tashi a bauta, shi kadai za a bauta mawa, sannan kuma a ɗayan tashi a yi ɗa'a gare shi, a yi biyayya gare shi, a riƙe umarninsa, a kuma hannu gabarin abin da ya hana. Kaga wannan shi ne gode ma Allah akan ni'imomin da Allah ta'ala ya yi. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake zano mana watan ayoyi, halittar dare ga halittar yini da abubuwan da ke cike a cikin hikimomi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi. Sannan har aka zo rana da kuma irin faduwarta da hudowarta, faduwarta da hudowarta, duk waɗannan zalika tadbirul azizul alim. Sannan aka kai wal qamara qaddarnahu, ko wal qamaru qaddarnahu aw tikra'a qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun al qadim. Duk waɗannan ayoyi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗar su. To sai ya ci gaba sai ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wal layl sabiqu an nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Allah subhanahu wa ta'ala yace haka na ma ka dibi wata aya, in an karanta shi irin karatun da aka yi wancan na baya, cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara, haka na ma yana daga cikin ayoyin da za a tsaya a lura da su a gano cikar kudurar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi ne gudanan nan na rana tsakaninta da wata, tsakaninta da wata. Halittu ne guda biyu waɗanda suke da nisa da juna matuƙa, kuma suna gudana, kowanne kudura ce take gudanar da shi. Sai Allah ta'ala ce la shamsu, kaga rana da kake gani, la bai taɓa yiwuwa, la yanbaghi ay la yasulu, bai taɓa yiwuwa, bai taɓa sauƙi gare ta, an tudrika al-qamara, ka riski wata, domin kowanne yana nashi hauji. La yumkinu an tati shamsu ala al-qamar, bai taɓa yiwuwa rana ta zo akan wata. Walal laylu sabiqu an-nahar, haka nan ma dare, la ba zai taɓa zamowa sabiqu an-nahari, mai tsere ma ko mai riskar an-nahari ne ba. Anan cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara, maganganu na malaman tafsiri wajen guda uku ne. Na farko dai suka ce annaha idza jtama'a fis sama'i, watan in sun hadu a sama, kana haduhuma bainal akhar, watan daya yana tsakanin daya, amma tare da haka la yashtarika, fala yashtarika, ni ba sa tarayya, ba su tarayya ko kadan fil manazil a masauki, kamar yadda Abdullah ibn Abbas yace ba su taba yiwuwa su hadu, watan ita rana ba za ta riski wata ba. Ta ji fasarar farko, wani suka ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar ay la yushbihu daw'u ahadihima al-akhara, watan hasken daya, hasken rana ba zai yi kama da hasken wata ba. Allah ta'ala bai tsara su bi halicce su haka ba, ko kadan hasken rana daban, hasken wata daban, ba su taba ɗaya bai taba kama da daya. Kaji shi ne la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara. Fasara ta uku aka ce la yajtami'u daw'u ahadihima ma'a al-akhar, san kaga wajen kama hasken rana bai taba kama da na wata, to nan kuma hasken rana zai taba haduwa da hasken wata, hasken wata. Saboda sultanin kowanne daban ne, sultanin kowanne daban ne. Yace fa idza ja'a sultanu ahadihima zahaba sultanu al-akhar, in sultanin wannan, shi sultanin rana shi ne yini, sultanin wata shi ne dare, to kowanne yana aiki a sultanin shi ne, don haka sultanin nasu bai haduwa ko kadan. Don haka hasken rana ba zai hadu da hasken wata ba ko kadan, saboda mi? Saboda hikima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Da hasken yini zai hadu, hasken rana zai hadu da na wata, aka ce la wittasalat dawu, da hasken su biyu ya hadu, lam yura fil layl, ba za a san dare ba ko kadan, domin sai dare ya tare, yini ya shigo, don haka hasken su ba zai taba haduwa da juna ba. Walal layl sabiqu an-nahar, haka nan ma yini, watan layl dare, la bai zamo ba sabiqu an-nahari, mai tsere mai yini. Shi ma yana da fasarori biyu a wajen malaman tafsiri, kamar da Ibn al-Jawzi ya kawo cikin Zadul Masir da ilmin tafsir. Yace fasara ta farko, la taqaddamu al-layl qabla istikmal an-nahar, watan dare ba zai taba yiwuwa ya zo ba gabanin cikayyini,
in kaga dare ya zo yini ya cika awon shi sun kare to sannan dare zai zo ba zai taba yiwa dare ya zo ba gabanin awoyin yini ko lokutan yini ba su kare ba dare ya zo ba zai yi ba shine ma'anar walal layli sabiqun nahar sannan fasara ta biyu la yati laylun ba'da laylin min ghairi naharin fasil aka ce ba zai taba yiwa ba dare ya taho bayan wani dare ba tare da an samu yini yayi fasli tsakanin su ba a ce daren jiya ya zo to na yau ba zai zo ba sai tare da fasli tsakanin daren jiya da na yau sai an samu fasli tsakanin shi da yini yini ne zai rarrabe tsakanin to kaji dalili shine malan walalle bi sabiqun nahar dole sai an samu yini yayi fasli tsakanin daren jiya wato da na yau shine walalle bi sabiqun nahar kullun kowanne daga cikin waɗannan da aka ambata na watan waɗannan abubuwa gabaki ɗaya da aka ambata na rana da wata da taurari gabaki ɗaya kowanne yana cikin falakin sa yasbahun suna daurani daurani kewayo suna kewayawa kowanne yana kewayawa a cikin falakin sa yani al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar dare da yini da rana da wata dukkan su yasbahun kowanne daga cikin su ya duru na fi falakin sama suna kewayo a cikin falakin sama kamar da Abdullah ibn Abbas da Ikrima da Zahabu da Hasan al-Basri da Qatada da Adam al-Qurasani shi kuma Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam yace fi falakin watan baina as-sama'i wal ard kowanne yana cikin falakin su tsakanin sama da ƙasa wannan duka abinda yake karantawa yana karantar da mu tsaya mu kalli cikin kudurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan abun fa ba mai yin shi ba Allah ba wannan tasarrufi akan rana da wata da aikinta da taurari da dare da yini da ayyukan su duka ba mai iko akan tasarrufi akan su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to shine Allah ta'ala yake ta bayyana mana dalailul qudratihi dalilan da suke tabbatar da kudurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala in muka gano dalilan kudurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala za mu dayan tashi cewa wannan aiki ba mai yin shi in ba shi ba shi kadai to yadda yake shi kadai a waɗannan ayyuka nashi to haka yake shi kadai a bauta shi kadai ya tantance a bauta masa Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani yace wa ayatul lahum haka nan ma ga wata aya kamar da ake tajjeran ayoyi ake bayani wa inda suke nuni ala qudratina bi san qudratmu anna hamalna zurriyatahum wa tammuni muka dauki zurriyan nan tasu ma'anan zurriyar su aka ce iyayen su annabi nuhu alaihi salamu domin shine adamu salih lokacin da Allah ta'ala ya umurci annabi Nuhu alaihi salamu akan ya sassaka jirgi ya shiga jirgin da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi da wasu halittu gabaki ɗaya to su kadai ne suka tsira kuma su ne iri na duniya don haka babu duk wanda ka gani yanzu a faɗin duniyar nan daga zurriyar waɗancan ne don haka Allah ta'ala yake ambaton waɗannan zurriya ma'ana iri ne kakanni ne Allah ta'ala yake yana daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wa ayatul lahum su tsaya su lura su gane wata aya kuma da Allah yayi gare su anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun ko zurriyatihim fil fulkil mashhun shi ma bambancin qira'a ne Allah ta'ala yace mun dauko zurriyan nan tasu a cikin jirgin ruwa wanda yake makare da mutane da dabbobi da kwarin ƙasa da sauran halittu duka waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Nuhu alaihi salam umarni ya ɗauke su wannan ita ma wata aya ce kuma wata ni'ima ce kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala wanuri yana cewa ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh wa min zurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla alaihim ayatu arrahmani harru sujjadan wa bukiya kaga nan ana maganan watan wannan zuriya hamalna zurriyatahum to sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake ambata mana yadda ya ba annabi Nuhu umurnin ya dauki wannan zuriya a cikin jirgi lokacin da Allah zai halakar da duniya gaba ɗai in ba wanda ke cikin jirgin nan ba. Kamar da yace falamma ja amruna wa farat an-nuru qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlak illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah tabaraka wa ta'ala yake fadin umurnin da yayi wa annabi Nuhu alayhi salamu akan ya dauki wadannan wadanda suke imani tare da shi da dabbobi da kwarin kasa da sauransu duka mutum 80 ne, maza 40, mata 40 wadanda annabi Nuhu suka imani da shi kuma sune suka shiga jirgin. Wani ne ce fa auhayna ilayhi anasni'il fulka bi ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna farat an-nuru fasluk. Can kuma an ce ka ɗauka, nan kuma fasluk ka shigar, fasluk ka shigar fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlak illa man sabaqa alayhi al-qawl minhum wala tukhadimni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Wannan shine umurnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar, shine yake ambato a nan, yana daga cikin ayoyi kuma ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ɗauki zurriyar annabi Adam, shine annabi Nuhu da ƴaƴansa da waɗanda suka yi imani da shi, su ne aka ɗauka a cikin wannan jirgi. To ɗaukar su da aka yi a cikin wannan jirgi al-mashhun, wanda yake matsare da mutane da dabbobi da sauran halittu da kayayyaki, waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci annabi Nuhu ya ɗauka, to shine ake mana bayani cewa wa ayatul lahum allahumma la zurriyatihim fil fulki al mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Allah ta'ala ya ce kuma bayan wannan mun ba annabi Nuhu umurnin ya sassaka jirgi wanda zai dauki mutanansa, to daga nan kuma wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, muka halitta musu irin kwatankwacin jirgin annabi Nuhu, ma yarkabun, abinda za su hau su yi tafiye-tafiye a kan fako, abinda za su hau su yi tafiye-tafiye a kan fako. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, kamar da al-Imam al-Awfi ya kawo, yace wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, raquma ne Allah ta'ala ya halitta waɗanda za su tsaya makwahin jirgin annabi Nuhu alayhi salatu wassalam. Don haka ake kiranta fa innaha sufunun lil barri, watan jirage ne na fako na tudu. Yahmiluna alaiha, suna ɗauka, suna musu labtu a kansu, kuma suna hawa su je su yi bukatunsu. Wannan yana daga cikin fasarorin da aka yi masa Ibn Jarir al-Tabari da isnadi takan watan Sa'id ibn Jubair da takan Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Abinda Abdullah ibn Abbas yake cewa wasu daga almajiransa, atadruna ma qawluhu ta'ala wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, shin ko kun san ma'anar fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, mun halitta musu irin kwatankwacin jirgin annabi Nuhu, ma yarkabun, abinda za su hau su yi tafiye-tafiyensu. Qulna la, Sa'id ibn Jubair yace sai na ce a'a, wallahi ba mu sani ba. Qala yace hiya sufunu, su ne jiragen ruwa, an sanya su jubilat min ba'di safinati nuhin alayhi salam, kafin jirgin annabi Nuhu babu jirgin ruwa kwata-kwata. Daga nan ne bayan jirgin annabi Nuhu alayhi salam, to sannan sai Allah ta'ala ya sanya jiragen ruwa waɗanda za su yi aiki irin aikin jirgin annabi Nuhu. Wasu kuma suka ce watan abinda ake nufi watan raquma shine ake nufi wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, muka halitta musu irin kwatankwacin jirgin annabi Nuhu, ma yarkabun, abinda za su hau su yi tafiye-tafiye. Wa inna sha'nu burikhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Allah tabaraka wa ta'ala yace yana daga cikin babban ni'imar da ne musu su tsaya su lura da ita don su gode mani, in sun gode mani su ɗayanta ni a bauta, kuma su bauta mani ni kadai, kuma ni kadai na cancanci bauta. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗin abubuwa da ya yi, in an kalle su ta wata fuska ayatun, ababen mamaki ne da ke nuna cikar ƙudurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. In an kalle su ta wata fuska kuma ni'amun, ni'imomi ne waɗanda lallai ne in aka kalle su aka gane cewa ni'imomi ne, wajibi ne a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kansu. Sai Allah ta'ala ya ce ai ƙudura ce da hikima da lutufi da rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ta sa ake hawa jiragen ruwa ayi tafiya mai nisa a taso daga inda aka taso kuma a kai inda za a. Allah ta'ala ya ce da mun so wa inna sha in mun so nugrihum, suna shiga cikin jirgin ruwan sai mu durmayar da su ga baki da mu halakar da su. Amma ba mu yi haka ba, mutum ya taso kilomita dubbai ya tafi wuri kilomita dubbai kuma ya kai lafiya lau saboda rahama ta Ubangiji da kudura ta Ubangiji. Fala sariqa lahum, Allah ta'ala ce idan muka yi nufin halakar da su fa ba wanda zai agaje su, ba wanda zai agaje su ko kadan. La sariqa, babu wani mai agaji lahum gare su, wala hum yunqazun, kuma babu wanda zai tsamar da su daga halakar da ta dinkaro su, babu su. Qalu, suka ce inna subuna laysa fiha shay'un min qudratillah innama kullu mujawwaf idha wudi'a 'ala al-bahri la yaghriqu was-safinatu mujawwafa falihadha lam taghriq. Allah tabaraka wa ta'ala raddi ne musu, domin su suna ganin cewa ai ba wata kudura bace ta tare jirgin ruwan daga halaka. Duk abin da ke da ciki yana da kurmi haka, yana da kurmi cikin jirgin ruwa, yana da kurmi, yana da ciki, mujawwaf ne. To dinna mujawwaf ne, in ya hau ruwa zai tafi duk inda yake so, zaka ba sai ya dutse ba ko kadan, zaka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a, ai rahamar sa ce ta sa su yi tafiya, Allah bai halakar da su ba, inda ya so da ya halakar da su, kuma ba wanda zai tsamar da su, kuma ba wanda zai watan agaji, zai musu agaji ko kadan. Sai Allah ta'ala ya ce inna sha nughriquhum fala sariha lahum wala hum yunqazun wa rubbama arahum alamatan lidhalik. Da yawa Allah ta'ala in suna ganin kullu mujawwab, duk abin da yake da ciki haka yana da kurmi, in ya hauro ba zai nutse ba, ana nan sai a samu accident sai su ga kuma ya halaka din. Duk abin da suke cewa ba zai halaka ba sai ya halaka, don Allah ya nuna musu ai ko da yake tafiya salun alun, kudurar Ubangiji take tafiyar da shi, rahama Ubangiji take tafiyar da shi, ba wai zamansa akan hay'ar da yake ba ce, a'a ba shi ba ne, kudura ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma rahama ce. Sai Allah ta'ala ya faɗa musu dalili, ya ce illa rahmatan minna wa mata'il ilahin, ta ji abin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a hau jirgin ruwa, a hau a kai inda za a salun alun, ba komai na tsoro ko na firgici ko na halaka da zai faru. Sai Allah ta'ala ce illa rahmatan minna, ai lakin rahmatan minna, rahama ce daga gare mu, wa mata'an ilahin, kuma su waɗanda ke cikin jirgin ruwan kowanne na ƙayyade mai lokaci, don haka ba zai mutu ba sai lokacinsa ya yi. Wa mata'an, na ba shi lamuni ya ta jin daɗi, ya ta jin daɗi, don haka zai hau jirgin ruwa ya sauka lafiya lau, saboda wa mata'an ilahin, bacin rahmatan minna, rahama ce daga gare mu, kuma wa mata'an alƙawali ne da ne zan jiyar da shi daɗi har ya zuwa lokacin da na shata mishi na ƙarewar rayuwarsa. To shi ne dalili, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, la yunajjihim illa rahmatuna, ba abin da ke tseratar da su in ba rahamanmu ba. Don haka muna fatan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya buce mu da rahamarsa a kullun. Alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wannan alhamdulillahi shine gurgurdan abin da Allah ya yadda mu karanta a wannan shekara, tun daga farko da muka faro a cikin suratul ahzab har ya zuwa aka kara suratul ahzab, aka yi suratul saba, aka kara suratul saba, aka shiga suratul fatir, aka kara suratul fatir, sannan aka shiga suratul yasin, ba a kammala ba lokaci yayi. Muna fatan Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya muna muwafaka, abinda muka karanta dinnan Allah ya muna muwafaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya sani shaida ne akan mun yi iya kokarinmu mu ga cewa mun karanta zancen Allah, kuma mun ba da haƙƙin abinda zancen Allah nan yake nufi da abinda yake bukata cewa a karanta bisa ga karantawan magabata, a fassara bisa ga fassarar magabata, sannan kuma tare da cikakken ladabi ga hadira ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, da hadira da ladabi da hadirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Don haka ya Ubangiji, duk inda muka samu kusuri ya Ubangiji Allah ka yafe mana, duk inda muka samu kasawa da ɗaukar hankali da kuskure na baki da tuntuɓin harshe, Ubangiji Allah ka gafarta mana, Allah ka yafe mana. Alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kamar yadda aka sani a kowane shekara a gurguje ɗan mintutan da muke da su a cikin karatunmu na khatama ana dan talfisin darusan da watan tafsirin mai kunsa talfisin darusan da tafsirin mai kunsa darusan da ke cikin tafsirin abinda muka karanta dinnan nasurorin nan yana da yawa amma dai muhimman abubuwan da zamu iya tacewa a tace a koma tacewa shine babu kamar watan nukta ta farko abinda ayoyin nan da muka karanta suke karantar da mu watan arfafa taqwiyatu silati bainal ibadi wa bainal khaliq subhanahu wa ta'ala duka abinda ake so a karantar da mu arfafa alaqa tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayansa arfafa alaqa menene alaqa da ke tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayansa ita ce kadaitawa tauhidi a kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasul ibadati lillah watan tsarkake bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan motsin bawa ya rika jin cewa Allah yana tare da shi a dukkan abin da bawa zai yi ya rika jin Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da shi kuma Allah ne a cikin zuciyar shi a duk motsin sa sannan da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin manyan darussan da waɗannan ayoyi ke karantar da mu da kuma khudu'i dan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da girmama haƙƙin Allah girmama haƙƙin Allah babu abin da yake kusanta bawa zuwa ga Allah kamar ya girmama haƙƙin Allah Allah ya ce in yi kaza kaga girman abin da Allah ya ce kai din Allah ya ce in bar kaza kaga girman abin da Allah ya ce ka bari din nan shine ganin girman haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sannan da dawwamar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin jigon abinda wannan karatu ya karantar da mu sannan kuma ƴan uwa daga cikin abin da yake karantar da mu tauqir ganin girma da girmama darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin dukkan abinda wani abin da zai karantar da girman annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar alqur'ani babu kamar alqur'ani alqur'ani shine babban kundin da ke karantar da ya za mu kiyaye girma da daraja ta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam ya za mu ba da haƙƙin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam abinda ya cancanta mu ba sa na haƙƙin sa alaihi salatu wassalam da girmama sha'anin sa da riko da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam alqur'ani ne ke ta faɗa mana mu yi riko da annabi sallallahu sallam in mun yi riko da manzo Allah sallallahu sallam wa in tubi'uhu tahtan in kun yi biyayya ga manzo Allah sallallahu sallam kai tsaye kun shiriya shiriyar da ba tambaba ba kila wa kala ba shakku shiriya ce wadda take dimun ta yaqini wadda ba kokanto a ciki domin ba a taba bin manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam aka yi da na sani ba ba a taba bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu kuskure a cikin bin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan Allah ta'ala ya ce wa in tudihu tahtan in ku kai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kun shiriya sannan kuma daga cikin abinda karatu mu na tafsiri ke karantar da mu dai istiqama ala hadiyil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam aiwa akan shirye wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin haƙƙoƙin sa alaihi salatu wassalam Allah ya dora mana haƙƙin sa mu kiyaye kaza haƙƙin manzo Allah ne mu kiyaye kaza haƙƙin manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma karamomin sa da abubuwan da Allah yake banci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya karanta mana anan manzo Allah kadai ke da wannan in mun tuna dai karatun mu na suratul ahzab za mu ga irin khususiyoyin da Allah ta'ala yake banci manzo Allah da shi don haka sai ka ji ce khalisatan lak min dunil mu'minin ya rasulullahi wannan kai kadai ke da shi ba da sauran mu'mini ba kai kadai ke da wannan ba da sauran mu'mini ba ai kaga nan alqur'ani ne yake karantar da mu khasa'is na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma daga ciki a ƙarshe a karatu mu na tafsiri na alqur'ani yana karantar da mu al'umman musulmi ta dunkule wuri guda dunkule wa al'umman musulmi gabaki da akan tafarki wanda yake mai kakke santa sannan kuma da daqa'iq na ilmu ma waɗanda ke ciki wanda Allah ya kunsa a cikin alqur'ani mai girma ilmu ma ne masu siriri suna da duk a kwarai da gaske waɗanda Allah ya zuba cikin alqur'ani waɗanda yau masu binciken yau sai su ta ganin cewa a bincikensu watakila shekara goma ashirin tuni shekara dubu da ɗaruruwa alqur'ani ya yi bayanin waɗannan abubuwa amma masu research suke ganin yau sun gano kuma suna ganin sun yi wasu abubuwa domin mu gano buwaya alqur'ani sannan kuma daga ƙarshe abubuwan da alqur'ani yake karantar da mu Allah subhanahu wataala na ta karanta mana ayuna a kissoshin al'ummatan da suka gabata Allah subhanahu wataala ya aika musu manzanni ga yadda suka yi ga yadda aka yi musu to shine Allah ta'ala yake kissanta mana domin ya zamo hannunka mai sanda mu ji yadda al'umma kaza sai ma manzanninta da yadda aka yi mata don kada mu yi irin aikin wa'incan balle a yi mana irin abinda aka yi ma waɗancan sannan kuma waɗanda suka bi manzanni sau da ƙafa kuma suka samu cikakken rabo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to su ma Allah ta'ala ya karanta mana domin me domin ya zamo hannunka mai sanda gare mu mu yi koyi da waɗannan ba don komi ba sai dan irin yadda suka samu a wajen Allah mu ma mu samu abinda suka samu a wajen Allah to wannan duka shine abinda watan darusa da wannan karatu namu ya kunsa sannan kuma kamar da aka saba akwai kiran sadakawa da jan hankali da fatan alkhairi da akan yi ga shugabanni na farko dai akan koyewa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam masu fatan alkhairi muke ga shugabanni domin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ne yayi umurni a yi musu fatan alkhairi yi wa an tunafihu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su watan a shugabanninku jagororinku ku yi nasiha gare su to wannan shine watan abin da yake wajibi a kanmu mu yi nasiha watan ga waɗannan shugabanni mu yi musu kuma fatan alkhairi sannan kuma haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu wajibinsu ne su tsaya su gani ba dare ba rana ba hutu ba dare ba rana domin aikin da suka ce sun ji sun gani ba aikin da ake hutawa ba ne a kan shi wallahi aikin jagorancin jama'a duk wanda aka ɗora mashi wallahi ba magana hutu gare shi in dai ka san abin da Allah ya ɗora maka dabba za ta ci da haƙƙinta a wajen Allah a kan shugabancin shugaba to shugaba ya san girman abin da yake kan shi wajibi ne wallahi ba hutu gare shi don haka wanda ya san girman abin da aka ɗora ma shugaba ba murna yake mashi ba a fatan alheri yake mashi da kuma watan addu'a na Allah ya bashi ikon sauke nauyin da Allah ya ɗora mashi dukkan abin da al'umma ta shiga ciki za a tambayi shugabanninsa wajibi ne don haka su ko su ga menene suke iya yi iya ƙoƙarinsu ba hutu ba sanya su ga cewa sun fitar da mutane daga ɗangin da suka same su a ciki wanda suka same su a ciki fa ba wanda za su kirkira ba kaga in aka ce ka taimaka al'ummar da kake jagoranci ta fitar daga ɗangin da take ciki ba maganar wai a jefa ta cikin wani sabon ɗangin bai taso ba a wanda ma aka same ta a ciki a yi tsaye ba dare ba rana kuma tsakani da Allah shugaba in dai jagora ne na kwarai wallahi yana jin talakawansa kamar ƴaƴansa haka watan ɗaya daga magabata yake cewa da Umar ibn Abdulaziz yace an bani shugabanci an naɗa ni shugabanci ina so kai mana nasiha yace to nasiha da zan maka ka dibi al'ummar da kake jagoranci gaba ɗaya ka kasa ta uku waɗanda kake ganin gaba suke da kai ka riƙa ɗaukar su a matsayin iyayenka yace waɗanda kake ganin kaman sa'o'i kuke ka riƙa ɗaukar su kamar shaƙiƙanka waɗanda kake ganin kuma gaba kake da su ka riƙa ɗaukar su ƴaƴan da ka haifa yace ranka yadda ina tambayarka don Allah cikin waɗannan akwai wanda kake so ka cutuza ma akwai wanda ba za ka yi tsayin daka ba ka ga ka taimake shi mahaifi shaƙiƙi ɗan da ka haifa yace to haka za ka ɗauki al'umma da kake jagoranci to haka shi shugabanni in za su ɗauki al'umma akan haka Allah zai taimake su akan jagoranci mu kuma ba za mu gushe ba muna musu addu'o'i akan wannan jagoranci da Allah ya ba su Allah ya ba su ikon adalci ya ba su ikon sauke nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu tun daga sama har tsakiya har ƙasa gaba ki ɗaya ubangiji Allah ya ba da mafita sannan kuma nasiha da za a yi dangane da ramadana da yake ban kwana ƴan uwa ramadana wata ne wanda yake kamar na training ma'anar training wanda za a je a koyi a horar da rai a horar da zuciya a horar da jiki akan wasu abubuwan da bai saba da su ba ka san in aka bada training ana son ayi amfani da training din ne a nan gaba, to shine amfani. An yi training din yadda za a jure yunwa da hakuri da tsoron Allah da kame baki gabarin biya gumba ganganu da sama kunne takunkumi gabarin sauraron abin da bai dace ba da sama ido takunkumi gabarin kallon abin da bai dace ba, ita kanta zuciyar an sa mata takunkumi. To duka waɗannan abubuwa abinda ake so wannan training ya dore. An saba da karatun alqur'ani to a dore, an saba da yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfari da zikirin Allah da sadaqoki da kyaututtuka da hakuri da sauransu da yafiya, duk an saba shi a ramadana. To ana so a dore domin ramadana watan training ne, watan da za a koyi waɗannan halaye da dabi'u ne na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam. Din ramadana ya wuce kuma sai a zan an yi guzurin waɗannan abubuwa har a aje su kuma sai wajen ramadana. Wannan shi ne riban mu, muna fatan Allah ya sanya muwafaka a ciki alfarma annabi sallallahu ta'ala sallam. Kamar yadda muka saba dai a gurguje akan yi godiya saboda ni, saboda duk wanda ya yi muku aikin alkhairi. Annabi sallallahu ta'ala ya ce fakafiku man sana'a ilaykum ma'rufan fakafiku, duk wanda ya yi muku alkhairi ku rama masa da alkhairi, in ba ku da ikon rama masa ku yi masa kyakkyawar addu'a. Haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce, don haka akwai bayin Allah waɗanda sun taimaka mana a cikin gudanar da wannan tafsiri tun a nan masallaci da kuma a gida da kuma yaɗa shi karatuttukan a kafafen yaɗa labarai irin gidajen talabijin, irin gidajen rediyo da kafafe na sadarwa na social media da sauransu duka. Don haka a gurguje za mu ambaci sunayensu, ba su duka ke mu ambaci sunayensu ba, amma tare da haka za mu ambata saboda gode musu, kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Na farko His Excellency wato Executive Governor of Zamfara State shine Alhaji Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau, ya yi gudunmawa matuƙa shekara da shekaru duka biyu zan gwamna yake ɗaukar wannan nauyin karatu a sa a gidan talabijin na Gamji talabijin da Gamji rediyo, har yanzu ma ya ci gaba ya ƙara. Sannan kuma a ƙarƙashin kuma a madadin gwamnatinsa kuma suka ɗauki daman sa wannan karatuttuka a cikin gidajen rediyo da na talabijin da sauransu duka, kafafe ne duka suka yi don neman guzuri a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya saka musu da alkhairi mai daraja gwamna, Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma gwamnatinsa da ta ɗauki nauyin yaɗa wannan karatuttuka a kafafen yaɗa labarai daban-daban, Allah ya saka musu da alkhairi rukunansu gabaki ɗaya a ƙarƙashin jagorancin shi mai daraja gwamnatin Dr. Dauda Lawal a irin bishin FDM da sauransu dai duka ba sai an zano su ba, kafafen yaɗa labarai ne. Sannan kuma daga cikin waɗanda suke taimaka mana cikin wannan aiki akwai tsohon gwamnan jihar Zamfara sanata Alhaji Abdulaziz Yari Abubakar Shatiman Mafara, Allah ya saka mashi da alkhairi. Akwai His Excellency Alhaji Muktaru Shehu Idris Kogunan Gusau, shi ma na daga cikin wanda suke taimakawa yaɗa wannan karatu a kafafe da sauran duka hidimomi, Allah ya saka musu da alkhairi. Justice Muktari Kadi Yushabu yana daga cikin wanda shi ya fara sanya wannan karatu a kafar yaɗa labarai wajen kusan shekara 20 bai fasa ba, Allah ya saka mashi da alkhairi. Akwai Honorable Alhaji Ahmad Garba Yandi, sannan kuma akwai kuma Saman Sakatar Alhaji Ibril Babaji Osi Ribin Gusau, akwai kuma Injiniya Alhaji Ibrahim Agege, akwai Alhaji Dahirun Hasiya, akwai Alhaji Abdurrashid Haruna Wada, akwai kuma Alhaji Murtala Abdullahi Dagaji, akwai kuma Alhaji Badmasi Bature, akwai Alhaji Usman Dan Sa'idu mai kalandir, akwai late Alhaji Ahmad Musa Matta, Alhaji Ahmad Musa Matta wanda bara yana muna tare da shi kuma da gudunmawarsa muke gudanar da wannan zama. Ya koma ga Allah, Allah ya gafarta mashi, Allah ya yafe mashi, Allah ya sa ya huta. Farma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai Alhaji Dr. Bashir Ahmad Jariri, akwai Honorable Alhaji Kabir Ahmadu Mai Falas, akwai Honorable Alhaji Faruku Shadima Rijiya, akwai Alhaji Kabiru Mahmud Sarki, akwai dukkanin yan media gabaki daya da kuma ambasada Alhaji Bashiru Yuguda, akwai kuma kafafen yaɗa labarai waɗanda dukkansu sun ba da gudunmawa
a cikin isar da wannan sako na Allah tabaraka wataala tafsir alqur'ani mai tsarki irin su Zamfara Radio, Pride FM, Bishim FM, Gamji TV, Gold City, da kuma Gamji Radio, duka waɗannan suna daga cikin wanda suka ba da gudunmawoyin su a cikin yaɗa wannan karatu. Allah saka musu alkhairi, da kuma ƴan kwamitin tafsiri waɗanda suka yi kafa itashi akan tabbatuwar wannan wata lamari. Allah saka ma kowa da alkhairi a karnar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da kuma ƴan kwamitin wannan masallaci. Allah saka ma kowa da alkhairi, da kuma dattijan da muke wannan zama da su tun farkon wannan zama, da su muke zama watan har zuwa yau. Ubangiji Allah saka musu da alkhairi. Allah albarkaci zuriyarsu. Alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, ubangiji Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, duka waɗanda suka bada gudunmawoyi suna da yawa, waɗanda muka faɗi da waɗanda ba mu faɗi ba. Allah ya fi mu sanin su, kuma don Allah suka yi, kuma Allah ya ga abin da suka yi, kuma sakamakon su yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya saka ma kowa da alkhairi da waɗanda suka bada wata gudunmawa. Ubangiji Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Alfarma sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, muna ƙara godewa da addu'a da kuma watan ga magabatanmu waɗanda su ne asalin dukkan abin da aka gani. To su ne asali, iyayenmu da iyayensu da malamanmu da malamansu, dukkan abin da aka gani su ne tushe, su ne asali. Don haka kamar yadda bai yiwuwa mu manta da su a cikin dukkan wata ibada tamu, ba za mu manta da su ba ko kaɗan. Ubangiji Allah ya saka musu da mafificin alkhairi dukkan abin da muke karantawa da dukkan wani zama namu wanda ya kunshi waɗannan abubuwa na alkhairai. Ubangiji Allah ya musharaka da iyayenmu a ciki na alkhairan wannan zama. Alfarma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyyar da suka bamu da karantawar da suka bamu, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya saka musu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, jahidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Na'am.
Alhamdulillah, anan ma kawo da shugaban ramana wannan shekara, muna addu'a da hukumar Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma shugaba Khalifa Sheikh Malam Mansur Al-Khairi, Allah ya kara masa lafiya, Allah ya gina magabata, Allah ya kara kusanci, Allah ya gwada mana wannan aiki da aka yi ya yi tasiri a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda malam ke magana cewa sun isa da saƙo, duk wanda ke riƙe wani ya kara ba mu gashi da ya tabbatar da saƙon da aka isa da shi. Muna fata Allah ya azurta al'umma da duka aiki da wannan saƙo da shugaba ya fitar wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka ka kai. Tare ga wata da mutane da suka aiki da sarakoki, muna da tambaya guda wadda wani bawa Allah ke tambaya, ko ana iya yi ne da kai da masa rasu da an sun fata ko kuma ya.
Kware da gaske yana tambaya ana iya yin fiddakai da masarar da an riga an surfe ta. Kware da gaske za a yi, matuƙar dai za ta cika irin ma'aunin da shari'a ta ce a yi fiddakai da shi, watan zakatu fitri shi ne watan hudun nabi hudu ga kowa. Ka ga kamar ma wata ƙarin kyautatawa ce aka yi, shi dama addinin musulunci yana son kyautatawa. Watan wahalar da wanda in ka bashi masarar ba a surhe ba zai je ya karige mashi ita. Don haka nan wata kyautatawa ce, ita kanta kyautatawa tana da tata lada. Ibancin halaccin ya halatta a yi, kuma akwai lada ma a ciki.
Alhamdulillah, a lokacin al'umma da yawa sun yi su da sarakoki daban-daban a gurguje, akwai bawa Allah ya kula da yaran da yana nema addu'a da iyaye su ko bukatun shi. Akwai bawa Allah ya kula da sarakan da yaran da yake da shi na yana mana addu'a. Aka mala Aliyu su da su da muke da rana da ya kawo su da yara ɗari takwas da ashirin shi ma yana mana addu'a. Akwai bawa Allah ya kula da ɗari suna da addu'a mahaifiyarsa. Akwai bawa Allah shi ma ɗari biyu da shi ma ɗari biyu. Akwai bawa Allah ya kula da ɗari bakwai yana nema addu'a da mana. Aka wani ma ya tura da yara ɗari na nema addu'a da mana. Aka wani ya tura da yara ɗari biyar na nema addu'a da mana. Aka ce da shi da mu'a misali ya tura da yara biyu bara addu'a da iyaye da mata. Aka wani ya tura da yara ɗari biyar mata yaren alamin da suke tafi. To a yi kuda al-Qur'ani suna bara addu'a da mana. Aka ce da shi da mu shi ma ya tura da yara dubu biyu nema addu'a da mana. Ba ya tura da yara dubu shi ma yana bara addu'a. Ba ya tura da yara ɗari biyar ba ya tura da yara ɗari biyar. Duka haka
Yeah. Allah shi ba da ladan kuma da tsorare Allah kuma. Amin. Ina godiya ga ƴan komitin da wannan da matasa da suka kai a Yeah.